Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safidatu Sadu Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 13 ga watan Disamba da shekarar 2016, zamu ci gaba da magana ne akan bada tallafin karatu ga 'yan Najeriya, wato scholarship.
Inda muke neman mu san ko ana bayarwa kamar yadda ya kamata, ko kuwa abin ya zama tona mai na kamar yadda matasa ke zargin masu ruwa da tsaki a cikin maganar badawa a matakin jaha da na tarayya.
Gwamnati ta kirkiro da hanyoyi wanda za a tabbatar da cewa wannan scholarship din da ake bayarwa yana isan ma mutane ne wa'anda ya kamata a ce sun samu wannan tallafin. Saboda me scholarship din da ake bayarwa matsalan da muke samu a Najeriya, wa'anda suke da ƙarfi su ne kuma su ce za ka ga an zo ana bama ga 'ya'yan talakawa wa'anda ba su da ƙarfin taimaka ma kansu, su ne kamata a ce wannan taimako yana isan ma.
Mu tattauna da matasa a zauren muhawara, za mu karanto amsoshinku game da tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter.
To a shafin na Facebook da Twitter mun tambaye ku ne, me kuke gani ko kuma me kuka sani game da matakin da ake bi wajen neman tallafin karatu na jiha da na tarayya? Ga amsar wasu daga cikinku.
Sakon farko daga Uzairu Ma'ruf Mai Ruwa yace, yau da gobe akwai matakan da ake bi wajen neman tallafin karatu. Waɗannan matakai kuwa su ne: na farko, dole ya kasance ɗalibi ya ci iya adadin darussan da ake bukata kafin baiwa ɗalibi wannan tallafin. Na biyu, dole ɗalibi ya kasance yana da takardar shaidar zama ɗan ƙaramar hukuma, wato indigent letter. Sai na uku, dole ne ɗalibi ya zama cikakken ɗan ƙasa, wato yana da katin zama ɗan ƙasa, wato national identity card. Waɗannan da makamantansu su ne matakan da ɗalibai ya kamata su bi a yayin neman tallafin karatu. Da fatan za ku tashi lafiya.
Sai Shafi'u Garba Zabaru, Allah ya sa na faɗi zabaran daidai, yace, yau da gobe wallahi kun soso inda ke min ƙaiƙayi. Wannan tambayar ita ce kullun ƴan uwana ɗalibai ke min idan muna waya ko idan mun haɗu a dandalin sada zumunta. Wai su a zatansu, tunda ina cikin shuwagabannin ɗalibai, wato SUG, wataƙila ina da wani labari a kai. Tunda kuka ɗauko wannan maudu'i, insha Allah zan saurari shirin don in ji ko akwai wani albishir ga ɗalibai.
Sai Sani Mai Lange-Lange Yalwa ya ce, yau da gobe matakan dai su ne shaidar zama ɗan ƙasa ko jaha, gabatar da takardar samun gurbi a makarantar gaba da sakandiri, buɗe asusun ajiya a banki, sai kuma gabatar da kai a ofishin scholarship da kuma miƙa musu waɗannan takardun da na lissafa a baya.
Sai Rulwani Ibrahim London Uba ya ce, haba yau da gobe idan ana batun bayar da tallafin karatu, wato scholarship, bai kamata a sa Najeriya a cikin jerin ƙasashe masu bayar da tallafin karatu ba, domin sai dai mu ji a radio ko jarida ko television. Don haka ya kamata gwamnatin tarayya Najeriya ta dinga bincikar waɗanda ake baiwa wannan tallafin.
Sai Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce, salam yau da gobe, matakan ɗalibai ke bi wajen samun karatu na scholarship shine: na farko dai, ana sayar da form da zarar ɗalibi ya saya, sai ya yi photocopy na receipt da indigent, sai ya tara a kai ma'aikatan ba da tallafin karatu na jiha ko na tarayya. Da zarar an yi hakan, da izinin Allah za a iya samun tallafin na karatu.
Sai Shehu Adamu Rijau yace to da farko dai idan mutun na son samun cin gajiyar wannan tallafi wato scholarship daga gwamnati zai bi ka'idojin da aka shimfida ne ta hanyar saye tare da cike form din neman tallafin sannan kuma mutum ya tabbatar da cewa duk abin da ya rubuta a cikin form din haka ne domin wasu kan yi amfani da indigent din da ba na jihar su ba domin su fake da guzuma su harbi karsana tabbas tallafin karatu na matukar taimakawa wajen rage wa iyaye da dalibai dawainiyar biyan kudin makaranta matukar dai kudin za su kai ga waɗanda aka bayar da su domin su
sai kuma awwal umar yace assalamu yau da gobe ni dai a jahar mu ta adamawa rabon da a bada wani tallafi na scholarship hammun manta domin kuwa ni ma da na shiga jami'a tun shekara ta 2012 zuwa yau na cika form har so uku amma shiru kawai kake ji gwamnatin jaha ko maganar ma ba ta yi ballantana a sare na federal kuwa jaridu muke ji abin kam sai addu'a a gama lafiya
Sai Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe wallahi ni ban san wani tallafi ba ma domin ni a jihata in kana so danka yi karatu to ka tabbata kana da kuɗi domin gwamnati ba ruwanta da kai ku huta lafiya
Sai Bilkisu Madassar ta fara balewa tace to batun scholarship mu dai a jihar Bauchi sai dai mu ji ta a radio da television amma a zahiri ba mu san inda aka kwana ba
Sai Sarata Jimmala mai goro daurawa faki tace assalamu alaikum filin yau da gobe mu dai muna muku fatan alheri tare da jin dadin yadda kuke wayarwa da mutane kai a cikin wannan shiri naku mai farin jini mun gode yau da gobe ku tashi lafiya to mu ma mun gode
Sai Idris Lawal yace zaka je zonal office ka sai form za a sa muku ranar interview a local government dinku in kun zo farko za su duba takardunka da admission letter sai su tambaye ka wa ka sani a garin ku in ka fadi babban mutum wanda suka san shi zaka samu in baka san kowa ba an ciri ba da kai na kudin form
sai Husaini Yahaya yace ai abun ba a cewa komai ba a sanarwa sai lokacin ya kure sannan ka ji an sanar a radio wannan akwai ban haushi ka je kafe ka kashe kudin ka ba labari
Sai mutawakkil Gambadoko yace yau da gobe ni dai ba ni da cikakkiyar masaniya dangane da wannan batu sai dai kawai na san tallafin yana taka rawa wajen kyautatuwar da sauƙaƙa karatu ga dalibai amma na ga ƴan shekarun nan wasu makarantu a jihata ta Jigawa ba sa iya baiwa dalibai wannan tallafin ko a ina aka haihu a ragaya
Sai Adamu Suleiman Katotiel yace yau da gobe wallahi ni kan ban san hanyar da ake bi don samun tallafin karatu ba wato scholarship daga wajen gwamnatin tarayya ko ta jiha mu dai fatan mu a inganta bada ilimi a duk matakan makarantu
To idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @muhafsa89 yace gaskiya ba kowa ya san matakan da ake bi ba gwamnati ya kamata ta ƙara wayar ma da mutane kai
Sai @madarma 2002 yace ana cike takardar neman tallafin ce idan kai dalibi ne sai ka tafi ka ci gaba da rajista da karatu daga baya a biyu a biya ku
Sai daga ƙarshe @babaga na zango yace hanyar da na sani ita ce wa ya san ka wa kuma ka sani domin matakar kai ba dan wani bane kuma ba wani ya turo ka ba to sai dai ka ji asalan sa To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni
To kun dai je ga sakonni nan fa kowa ya faɗi nashi. To Allah ya sa mu dace.
Amin amin.
To bari mu ji ƙarashin tattaunawar wakilin mu Hassan Maina Kaina da ya faro a 3 da ta gabata tare da matasa wato Muhammad Ahmad Kamba daga Jami'ar Dan Fodiyo dake Sokoto da kuma Umar Faruk Libatan na Jami'ar Jamhuriyar Benin.
Inda ya tsaya daidai inda yake tambayar Umar Libatan kamar haka.
Umar Faruk idan muka duba yanda tsarin bayar da tallafin karatu yake a Najeriya a halin yanzu duba da irin matsalolin da muka yi bayani akan su a ra'ayinka kana ga ina matsalar take
to gaskiya a ra'ayina inda matsalolin take idan za a ce ga matsalan tallafin bayar da karatu na ƙasa waɗanda ake ba su yi kafin su yi suna da candidate waɗanda za su ce okay yau gwamnati ta ce ana son su su student da za a kai su various country akan scholarship kana da wani kuma ana ce mai yayi advertising zai advertising babu ruwan shi so depending daga sashen da scholarship din yake ai kowane ƙasa na kawo scholarship so embassy din a embassy kafin ai advertising ko kuma kafin scholarship boss yi advertising sun riga sun yi filling ko ina space din da za a bari kawai dan kadan ne kaga dan kadan din nan kuma kai da kake maybe can Kamba ko kuma can Zuru local government wani can dirin daji za a aika ji ba za ka sani ba so idan baka sani ba ko kuma naka bai sani ba kaga ba yanda za a yi ka san ma wani abu scholarship na nan existing wani ma bai taba ji ba wani kuma ya sani amma ko an ce maganan scholarship bai apply ina da friend da ya apply scholarship ya kai su hudu amma bai samu ba saboda me saboda abubuwan na masu dogon kafa ne inda ake cewa
Muhammad Adamu Kamba na san dai wasu daga cikin yan siyasa masu kishin ilimi sukan bada tallafin karatu na scholarship dan zan iya tunawa akwai tsohon gwamnan jihar Yobe marigayi Allah ji kansa Sanata Maman Ali lokacin da yake dan majalisar dattawa na Najeriya mai wakiltar jihar Yobe na san yakan baiwa daliban jihar sa tallafin karatu na scholarship misali ya kake ganin irin waɗannan tallafi da daidai kuma mutane suke bar ba na gwamnati ba zai taimaka ma karatun dalibai
to gaskiya wannan kaga kamar lemisi taimako ne wanda ya zo kamar let me say individually ba away from the government ba so let me say koda yana so ya taimaka taimakon da zai yana da limitation akwai iya inda zai iya tsayawa kaga in ya taimaka mana kusa da shi so waɗanda su kuma suke nisa da shi fa ya zai a samu a taimaka musu sannan dumin problem da ake samu shine wannan taimako da gwamnati take bayarwa ya kamata a ce ai providing in ways da gwamnati za ta dinga tabbatar da cewa wannan taimako da tallafawa da take yi a tabbatar da cewa yana kaima waɗanda ya kamata a dinga taimaka ma
to Umar Faruk idan mun duba waɗannan batutuwa da shi kambe ta so da su yanzu kana ga me za a yi domin a samu maslahan wannan matsala
gaskiya eto kaga shi kamba yana magana akan individual bari mu bada misali kamar Lado nan Suleja constitute wanda dan majalisa ne yankin Suleja Emirin na karkashin shi kaga dima is doing well is trying his best government na bada scholarship shi ma on his own yana dokan mutane 5 10 har sama da haka ko kasa da yana kai su various country India ne China ne for various courses kaga waɗannan ba ma shi Lado shi ba waɗanda ya sani kadai yake yi ma ba akwai mutane from part of Suleja din wani place wanda ma bai san su ba ba yare ɗaya ba kawai yana yi ne saboda ai boosting ci gaba yake kaga dai shi individual yake amma wannan ba individual in mutun yaje ya gama under scholarship din shi kaga ci gaban kasa ne gaba daya saboda if you are Nigerian in kai aiki a Nigeria ba kai ma mutun ɗaya bane kai ma kasa ne gaba daya so kaga ire-iren waɗannan mutanen gaskiya yana taimaka ma ci gaba na kasa da kuma society inda muke environment inda muke sosai saboda in mutun ya dawo ba zai ce okay wannan shi ya taimaka min ba shi zama idan ka san abin da kai wanda ya taimaka maka zaka mishi wanda ma bai taimaka maka ma duk zaka mishi kamar wanda aka kai shi maybe India ya je study medicine ka gan ya dawo ba mutun ɗaya zai ma aiki ba zai yi min mutane kungiya gabaki ɗaya ne kaga Lado ya taimaka ko ba haka ba idan ana samun ire-iren mutanen nan gaskiya ƙasa za ta ci gaba saboda su ba gwamnati kawai suka yi dependent ba do suna aiki da gwamnati don yi sai politicians wannan idea din is very very good kuma za a ci gaba
Muhammad Kamba idan misali yanzu abin a ce ka bayo gwamnati shawara ne dangane da yanda za a ƙara inganta wannan sha'ani na scholarship me za ka ce mata
to kamar da yanda na faɗa yanzu nan abin da ya fi muhimmanci abin da ya kamata gwamnati ta yi a zancen scholarship din nan shine gwamnati ta kirkiro da hanyoyi wanda za a tabbatar da cewa wannan scholarship din da ake bayarwa yana isan ma mutane ne waɗanda ya kamata a ce sun samu wannan tallafin saboda me scholarship din da ake bayarwa matsayin da muke samu a Najeriya waɗanda suke da ƙarfi sune kuma su ta zai ga an zo ana bama wai ba ga ƴaƴan talakawa inda ba su da ƙarfin taimaka ma kansu sune kamata a ce wannan taimako yana isan ma so ina roƙon gwamnati da ta kirkiro da wasu hanyoyi wanda za a tabbatar da cewa in aka ba da wannan taimako ko tallafi yana isan ma ga waɗanda ya kamata a ce an ba mu wannan taimako na scholarship
kaga Umar Faruk da kan bai maganan wannan cancanta din sai na tana zaga cewa wasu yaran manya za su karbi scholarship a jiha za su karba a tarayya sannan kuma iyaye suna da halin da za su yi musu komai ne ba tare da wannan tallafin ba kai Umar Faruk a matsayinka na ɗalibi wanda kake gwagwagwa da rayuwa a karatu a ƙasar Benin ya kake ji yayin da kaga ana irin wannan ba da kala a ƙasar mu
to gaskiya ni yanzu maganan nan da ka faɗa ina jin wani bita ga waɗanda iyayensu suna da ƙarfin musu, gwamnati ma na musu. Quite alright, maganan da ka faɗa gaskiya ne. Akwai yanda gwamnati za ta ɗau nauyin su, state government ma za ta ɗauka, sannan kuma local government ɗin da suke kuma suna ko ba ta ɗaukan nauyin su, za ga an musu an yi providing space da za su dinga taimaka musu financially. So kaman ire-iren wannan abun, gaskiya gaskiya ina jin bakin ciki da kuma ciwo, saboda ga mutane ne. Wani kuma kana iya samu wanda aka ma wannan alfarman, za ka ga kuma ba karatun yake ba, komai sai dai ya zauna yana wani extravagant life a can, yana rayuwa wanda kai in ka gani wanda baka cikin takalmin shi, irin baka samu daman nan ba, za ka dinga jin bacin rai, ka ce haidi bin yadi wanda kama dama kai ne, dama kai ne, dama kai ne. So ire-iren wannan abun, gwamnati ya kamata ta yi checking, state, federal da kuma local government. Ya za a yi mutum daya yana karban wannan a local government, yana karban wannan a state government, har ya zo federal level yana karba. Kaga abu ne wanda inda bincike duk wannan abun ba zai taso ba.
To a ƙarshe Muhammad Adamu Kamba, ban san ko da me za ka rufe wannan tattaunawar ba.
To da abin da zan rufe shine dai kaman abin da na faɗa yanzu nan. Da mun ƙarshen wannan bayani, kamata ya ce wani hanya za a bi da zai kasance wannan scholarship din yana zama yana isa ga waɗanda ya kamata ya isa, sannan kuma ya zai yi amfani jama'a da suke cikin wannan ƙasa. So kaga kamar yanda na faɗa, talakawa ya kamata waɗanda ba su da ƙarfi a dinga duba musu a gani, sannan a dinga making sure cewa wannan scholarship din yana isa ma ga waɗanda ba su da ƙarfi, ba waɗanda suke da ƙarfi ba, kuma a ƙara musu ƙarfi. Suna da halin da za su tallafa ma kansu, sannan kuma again a state, federal da oda abun nan a ƙara kuma tallafa musu, ana ƙara musu ƙarfi. Wai ba ga waɗansu ba su da mahanyan da za su je makarantan, ba su da source. So waɗanda ya kamata a ce ana taimakama, a dinga duba, a yi making sure cewa waɗanda ya kamata a dinga taimakama, ana taimaka musu.
Masu sauraro, duka-duka annan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa, wanda muka tattauna akan matsalar ba da tallafin karatu na scholarship da ɗaliban wasu jami'o'i guda biyu, wato Muhammad Adamu Kamba da ke ɗalibi a jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto, da kuma Umaru Faruk wanda ɗalibi ne a jami'ar Kotono da ke jamhuriyar Benin. A madadin su duka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum.
Domin iya ƙoƙarinmu don magana da ɗaya daga cikin shugabannin hukumar ba da tallafin karatu a Najeriya, amma abin ya ci tura.
Haka ya, domin kuwa har ita director gaba ɗaya ne magana da ita, sai ta ce min ai ba ta da damar yin magana, sai dai babbar sakatariyar ma'aikatar mai riƙon ƙwarya kenan, wanda kuma ita kanta mun yi na iya ƙoƙarina, amma kai ta waya ba a ɗaga ba, ko kuma kai saƙo ba a kula saƙon ba. Mu dai abinda muke magana shi ne dole wannan abin ya faru, dama za ka ba da dama ga waɗanda abin ya shafa. Idan sun fito sun yi magana, wannan wani abu ne da kai ka yi, mai ake cewa a Turanci ana cewa balance, kai ka daidaita labarin ka kenan. Idan kuma ba su yi magana ba, ya zama ba laifinka ba, kai mai shiri ko kuma ku masu gabatar da shiri misali. Saboda haka wannan yasa wai da rashin uwa ake yin uwa ɗaki ko?
Yanzu muna tare da malamin jami'a kuma mai fashin baki, Malam Musa Zubairu. Kai tsaye ta waya don jin yadda ya kamata gwamnati ta bullo wa lamarin ba da tallafin karatu.
To Malam Musa Zubairu, barka da warhaka.
Kan mu kare Malam Usman, kana
lafiya? Assalamu alaikum Malam.
To ga mu mun ƙara dawowa, sati dai kaman jiya.
To kaji mun ƙarasa tattaunawa da matasa da yanda suke kallon wannan lamari na ba da tallafin karatu, wanda kuma ma da yawa daga cikin mutanen gari suna kallon wannan wata hanya ce da ake yin waske da dukiyar jama'a ta wurin da ya kamata a taimake su, amma kuma ƙarshe ba a taimakon su ɗin. Kaji tattaunawar, sannan kuma kaji mun yi iya ƙoƙarinmu don samun waɗanda abin ya shafa, amma kaman suna ta zuzzullewa, wanda duk randa suka shirya magana kila to mu kuma a shirye muke mu karɓa ko? Yawa, to me za ka ce da farko?
Hello?
Me za ka ce da farko akan wannan da suka yi magana yau?
To, abubuwan da suka faɗa duk na ganin ya yi a kan layi yake da irin maganganun da muka yi wancan karin. Ka zo wancan karin ma na yi irin, wato, irin duka mai uwa da wabi ne ake cewa, ko
mai uwa da wabi.
Ayan kaɗanya kai, tunda jinya manya-manya ne, ayan kaɗanya. Ka zo nake cewa, wato, na ɗaya, wato, waɗanda Allah ya ba su alhakin su shirya daftarin yadda za a wato kamar policy kenan su shirya jadawalin yadda zai zamanto cewa ana tafiyar da wannan bada guraben nan ya zamanto cewa suna tsoron talauci suna tsoron ƴaƴan talakawa taso su danne nasu ko su dinga kawakwa da ƴaƴansu to kaga duk irin wannan abubuwa din shine yanzu in ne yara suka ƙara faka a ciki dan su ne cewa wato abin ne ya zamanto cewa sai kana da wani wanda zai sa maka ko kana da uwa a murhu sannan kuma aka nuska nuna cewa zai zama cewa ƴaƴan masu uwa a murhu za ka sun samu na jiha kuma sun samu na tarayya kuma ya zama cewa ba wani karatun suke zuwa can su yi kuma sun karatu in sun je can suna karatu duk da suna karatu daga cewa suna ta kashe kuɗi suna ta abubuwan da bai dace ba da sauransu har a dinga kallon Najeriya akan wata ƙasa mai kuɗi wanda ba ta san abin da za ta yi da tucenta ba.
Yau wato kafin mu fantsama ciki sosai da sosai zan ɗan karanto saƙo wani guda ɗaya ne wanda ka san bisa aikin nan namu dole kai wa kowa adalcinsa. Yawwa shi ne aito akwai wani Aliyu Yaro ya ce gaskiya harkar biyan scholarship a jiha to ya ce jihar Bauchi babu laifi ana musu kokari to kaga akwai jihohi kamar wanda kowa ya sani irin suna tabukawa kamar irin su sai Kebbi su Zamfara Sokoto da
Katsina
duka suna kokari gaskiya to menene yawa sauran kuma sai a hankali kamar yadda duka rahotanni suke nunawa to kafin mu je can cikin tambayar da nake son ma akan maganar ba da tallafin karatu zuwa kasashen waje me zaka ce akan wannan misali jihohin da suke kokari da kuma wayanda sai a hankali
wato ka san wato idan muna fashin baki haka dan a cikin 36 an samu guda 4 ko 5 sun yi fice kaga ba wani abu ne wanda zai karawa masu fashin baki gwiwa ba ko mutanen kasa gwiwa abinda ke da akwai kawai sai da ce waɗannan jihohin da suke yi to dan Allah kar su kasa a gwiwa su ci gaba da yin abin alheri da suke yi amma nan muna maganan kasa ne gabaki ɗaya muna maganan talakawa ne wanda abin ya shafa muna maganan yadda haɓakan ilimi zai karu a kasa muna maganan yadda tattalin arziki zai karu kasa muna maganan za a kauda jahilci muna maganan yadda Najeriya kasan mu za ta shiga cikin jerin manya-manyan kasashe da suke iya dogara da kansu wajen ilimin zamani to su muke magana so dan yanzu an samu jihohi guda kalilan wanda ba su wuce 10 ba cikin 36 to kaga akwai matsala a ciki kuma akwai jihohin da gaskiya suna bayarwa din amma bayarwa da ake zaka cewa irin ba niki shiri ne in baka manda dan wani ne kai mishi anan saboda haka ne shi kuma ga ta inda zaka saka mishi saboda haka abun bai kawo talaka abin da muke magana anan shine abin ya zamanto cewa an yi shi yanda da muka san ana yin shi lokacin da wannan aukura da za su fito to a tabbatar cewa dan talaka shi ma ko kuma duk wani wanda yake da sha'awa ya samu wato dama daidai da kowanne shi ma ya shige nema Allah ya bashi ya samu kuma daga rashin yi wa'ina abubuwan za ka cewa wuraren kullum sai raguwa suke yi mutum sai raguwa suke yi so za ka yi bayarwan ma da ake yi a waɗannan jihohin da ake yi za ka cewa wakilin siyasa ne kawai saboda ana so a burge saboda ana so a saka a cikin tsari cewa gwamnati kaza ta yi kokari gwamnati kaza ta yi kai wannan mizani da sauransu amma za ka cewa ba wai ana yi ne domin irin abubuwan da muradin jihar kake nema ba ne ba in ka je kaji ba ka yi nazari sosai za ka cewa da muradin ƙasa da muradin jihar ɗin da shi muradin shi wanda aka tura ɗin za ka cewa ba a samu ana tafiyar da su ne kamar
to ga wani abin nan kafin in faɗa maka shi wata sabuwa wai wani Mansur Adamu Ibrahim yace daga jihar Zamfara yace yau da gobe a gaskiya mu a jihar Zamfara fa an barba da wannan scholarship din wallahi yace yauwa yace tunda wannan gwamnati ba a basu ba
sai magana cewa jihohin da suke yi Allah ya musu albarka kuma don Allah kar su kasa a zuwa shi kenan magana
to akwai
yadda abun to malam yadda abun yanzu ya kasance sai kamar abin ya zama kamar sai mai uwa a murhu me zaka ce wa dalibai yanzu abin
wani
ya kashe musu gwiwa to me zaka ce wa dalibai wanda suke
kin san nan kurabon nemo ilimin nan ba muna magana ne akan na kasar waje ba ko na cikin gida a da mun san cewa ana bayarwa a kasar waje sannan ana bayarwa a cikin gida Najeriya saboda haka nan duka abin ya shafa saboda haka nan wato kowanne dalibi kika duba ya wato gwiwan shi ta kare wato domin yanzu iyaye nauyin yayi musu yawa yau din nan a inda nake akwai da suka zo su same ni ba ma wai ma zuwa ma jami'a ba ko ilimi mai nisa suna tunanin yadda za su yi ne su biya wa ƴaƴansu irin waɗannan kanana-kanana jaraba da ake wanda ake kira waye kone ko.
Ba ma jami'a
ba. Da na shirin shiga jami'a ba ma na jami'an ba. To da yanda muka sani shi ne akwai wanda ake bada guraben ilimi wanda za a yi karatu a cikin gida. Akwai wanda za a bayar wanda za a yi a ƙasar waje. Sannan akwai na musamman da ake bayarwa kuma don waɗansu kwasa-kwasai na musamman wanda ƙasa ke nema domin ci gaban ƙasa. So kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a yi la'akari da su wanda babu. Zo haka nan wannan tambaya da kake yi akan hanya take kuma akan gaba take domin gaskiya dole gwiwar yaran nan ya kare. Domin idan gwamnati tana da hannu wajen tallafa maka yin ilimi to kai ka kanka idan ka fito za ka yi fi mata aiki yadda ya kamata. Amma yanzu gwamnati ba ta cire hannunta ba ta taimakawa ɗin ba ta kuma bayarwa ga waɗanda ya kamata a ba saboda haka nan akwai matsala. Shi yasa ko san da muke wancan yi da muke cewa wannan gwamnati da ta zo namu na canjin nan to taiwa Allah da Annabi duk irin waɗannan abubuwa ɗin a duba su a faifaita su ya zama to cewa talaka ko kuma mutanen ƙasa sun san ana wannan abin kuma ana yin shi yadda ya kamata.
Eh to akwai wata sanarwar labarai duk kafofi da yawa ma sun dauka a Najeriya na maganar cewa gwamnatin tarayya ta yarda da bada naira miliyan 400 wajen biyan upkeep allowances irin kaman kudaden da ake tallafawa su na yara da suke kasashen waje. To wasu suna ganin cewa fa wannan abun to cikin gida ana kukan bai ma isa ba sai waɗanda suke waje kuma ana kashe musu irin wannan makudan kudaden saboda talaka suna tsammanin cewa waɗanda suke wajen nan ayyan wasu ne. Yawa to wannan kana ganin cewa ba wani abu ne da suke kallon irin asirin hankali aka je ka mutu
ba. Anan ba za mu duba shi akan dan wani ko ba dan wani bane ba.
To ya abun yake.
Anan shi kudirin da gwamnati ta kawo na ta biya ma waɗannan kuɗaɗen to abu ne wanda za a ce alasan barka. Abu ne wanda batu yake cewa commendable. Saboda me? Saboda amma samu ɗin a yi wannan ɗin to kaga yana da kyau. A yanzu gyara muke kawowa muke faɗakar da gwamnati cewa irin waɗanda ake turawa ana tura waɗanda ba su zamanto cewa su ne suka fi cancanta da tafi duk wannan Najeriya ya cancanta amma waɗanda suka fi cancanta wanda abin zai fi musu zai fi taimaka musu wanda kuma muke ganin cewa idan ya taimaka musu ɗin ba za su zamanto cewa suna da kwaɗayin su koye su zauna a can ba ko su ta hala yadda bai dace ba a can su zubar da mutuncin Najeriya su zubar da mutuncin kansu da mutuncin gidajen da suka fito. To kaga ina ganin idan gwamnati ta yi wannan tana ba da waɗannan kuɗaɗen to kaga yana da kyau. Amma duk da haka kuma idan gwamnati tana ba da waɗannan abubuwan to ya zamanto cewa wani sharadi da za a saka shi ne duk yaron da aka biya mishi irin waɗannan kuɗaɗen to ya zamanto cewa akwai lokutan da zai dinga zuwa yana kai kanshi ofishin jakadanci na Najeriya a wannan kasar domin a dinga tantance irin karatun da yake yi da ladabin shi da biyayyar shi ba sai ma'aikatar ilimi ta tashi ta tafi ba inda jakadu ne suke a wajen. So dole a gutsuri wani aiki da ya kamata su dinga yi a nan wajen ba wai kawai su je su shattake ba kawai suna jin daɗin zama a ƙasar Turawa ko ƙasar waje.
Eh to tambaya ta ƙarshe da zan maka kafin ita amma wani Kabiru Karaye ya ce mu dai a nan jihar Sokoto alhamdulillahi muna samun scholarship mataki na jiha duk ɗan Sokoto na sane da wannan to madalla to Allah ya sa dusi ta tai. To a tambayar da zan ma ta ƙarshe me zaka ce wa gwamnati ya kamata babban abu guda ɗaya da wanda in ta yi shi shikenan ta magana matsalar
ba zai zama guda ɗaya ba Malam Usman
to ba ni guda
wato dole ya zama to cewa wato domin abin kafin shi yanda ake duba ilimi wato abubuwa ne wani na kan wani ne wani na kan wani ne. Kaga na ɗaya shi wannan scholarship don ya kai ga mutane dole a san yadda za a nemi waɗanda suke da ilimi suke makarantar suke kuma neman wannan scholarship ɗin. Dole ya zama to cewa an fitar da wani mizani da za a ƙara duba waɗannan ɗaliban. To shi scholarship dama ba kowa za ka ba dole ka ba yaron da ya yi ƙoƙari ya fice domin ka ƙara mishi ƙarfin gwiwa. Ka san shi scholarship za ka bayar ne ka ƙara wa ɗalibi ko ɗan gidan mai kuɗi ne ka ƙara mishi ƙarfin gwiwa.
To ba ni na biyu ka bani na ɗaya saboda lokaci.
Sannan ka ƙara wa iyayen ƙarfin gwiwa cewa karatun nan na da muhimmanci saboda haka nan ƴaƴan su je su wannan karatun.
Mun cinye lokacin abu na biyu a cikin daƙiƙa biyar ita kuma gwamnati fa.
To
To ai sai dai mu
hakura. Sai kuma wannan lokaci.
Sai wannan lokaci tunda zai ba karewa wannan abu yi ba.
To masu saurare kuna iya tuntubar shafin mu na voa.hausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To haka yake duka nan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu a madadin
Maryam Bashir Bugaje da Safina Tsada Sodengi.
Sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne sai Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku ta Facebook Live. Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Mu zama lafiya.
Yau da gobe.